This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki cikin shirin na asubahin yau Alhamis 13 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfilin da kanin labarai.
Jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka ya ce Hamas ta gabatar da wasu raye-raye masu yawa kan yarjejeniyar tsagaita wuta da ke kan tebur. Fiye da metra 10,000 na agajin jin kai sun isa ta ranar Talata mashigin wucin gadi na Amurka da ke gabar tekun Gaza. Hukumar ajiyar hukumar tarayyar Turai ta faɗi jiya Laraba cewa tana shirin karɓar harajin da ya kai kashi 38 cikin 100 kan motocin da ake shigowa da su daga China masu amfani da lantarki.
Kanan labaran kenan. Idan shirin ya shiga jamhuriyar Niger, za ku ji yadda hukumar kula da ayyukan agajin gaggawa ta ce ambaliyar ruwa ya lakuma rayukan mutane sama da 10, ya kuma ruguza ɗaruruwan gidajen jama'a a sassa daban-daban na ƙasar.
Ruwan irin na yanzu, irin na sauyin yanayi ne masu ƙarfi, to lalle ya kamata a yi hatar.
Muna kuma tafa da cigaban wani bangare na hira da ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris Malagi, inda ya ɗora kan batun tsaro da ya addabi ƙasar. Ya kuma jaddada batun cire tallafin man fetur da ya ce gwamnati ba ta yi amai ta lashe ba akan batun.
To ni dai ban a matsayina na ministan yaɗa labarai ba zan ce maka cewa an yi amai an lashe ba. Har yanzu policy na gwamnati shine.
Sai aka kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali tare da Grace Alheri Abdu. Inda a yau shirin zai dora kan batun tasirin yaje-yajen aikin ma'aikata a Najeriya ga rayuwar iyali. To amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗi cewa Hamas ta gabatar da wasu sauye-sauye masu yawa kan yarjejeniyar tsagaita wuta da ke kan teburi. Yayin da wasu za iya aiki da su, wasu kuma ba za iya ba. Isra'ila ta amince da wannan yarjejeniya kamar yadda ta kasance, kuma yadda take Hamas ba ta yi ba, in ji Blinken a wani taron manema labarai a Doha. A cikin kwanaki masu zuwa za su ci gaba da matsa lamba cikin gaggawa ga abokansu Qatar da Masar don kokarin rufe wannan yarjejeniya. Kasar Qatar da ke yankin Gulf tare da Masar na shiga tsakanin Isra'ila da Hamas kan shirin tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza. Firaministan Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya shaida manema labarai cewa Qatar da Amurka abokan hulɗarsu sun yi himmatu wajen ɗinke barakar don neman hanyar kawo ƙarshen yakin da wuri-wuri. Fiye da metra 10,000 na agajin jin kai sun isa ta ranar Talata mashigin wucin gadi na Amurka da ke gabar tekun Gaza. Sai dai tallafin bai kai ga Falastina da ke matukar bukatar taimakon ba. Madadin haka yana zaune a bakin teku, a cewar Sabrina Singh, mataimakiyar sakataren yaɗa labarai na Pentagon. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke da alhakin rabon tallafin, ta dakatar da kai kayan agaji tun bayan harin dokoki da aka kai wa ma'ajiyar ta a makon jiya. Ba a dai bayyana lokacin da hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniyar za ta ci gaba da jigilar kayayyakin ba. Shugaba Joe Biden da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro ta dogon lokaci a yau Alhamis a taron koli na ƙasashe rukuni 7 da ake a Italiya. Sa hannu kan yarjejeniyar, in ji mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jack Sullivan, zai sanar da rashin matakin da Amurka ta ɗauka. Sullivan, wanda ya ƙara da cewa idan Vladimir Putin na tunanin zai iya ƙure ƙawancen da ke goyon bayan Ukraine, to ya yi kuskure. Ya kuma ƙara da cewa yarjejeniyar da wasu ƙasashe 15 suka riga suka rattaba wa hannu ba za ta sanya sojojin Amurka kai tsaye wajen kare Ukraine daga mamayar Rasha ba. Wilhelm Grants, daraktan cibiyar Wilson, ya shaida murya Amurka cewa a cewar rahotanni kungiyar tarayyar Turai EU ta yanke shawarar kwace wasu kadarorin Rasha da ke bankunan Turai tare da baiwar Ukraine.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga wakilin mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger, Suleiman Mini Barma, inda ya shaida mana yadda ambaliyar ruwan sama ya laƙuma rayukan mutane sama da 10 da rushe ɗaruruwan gidajen jama'a a sassan ƙasar daban-daban, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Ruwan da aka sheƙa kamar da bakin ƙwarya daga makon ƙarshen watan Mayu zuwa mako na biyu na watan nan na Yuni ne suka matukar haddasa ɓarna a wasu daga cikin jihohin Niger, a cewar ma'aikatar ayyukan agajin gaggawa ta ƙasa, wato Direction General de la Protection Civile DGPC. Lamarin ya yi sanadin rasuwar mutane akalla 17, waɗanda 6 daga cikin su ruwa ne ya cinye su, yayin da 11 kuma gidaje suka faɗa kansu. Jihar Maradi ce ke kan gaba, inda mutane 13 suka hallaka, sai Zandar 2, Tawa 2, ba idan waɗanda suka jikata a jihohin Tilaberi, Tawa, Zandar da Maradi. Ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa, wacce tun a baya ta sanar cewa akwai yiwuwar samun ruwa sosai a bana, na ƙara tunatarwa game da haɗuran da damanar ta bana ka iya zuwa da su. Dr. Kachalla Lawan Gabciya shine shugaban ma'aikatar hasashe ta ƙasa Meteorology National.
Ruwan irin na yanzu, irin na sauyin yanayi ne masu ƙarfi, to lalle ya kamata a yi hatara. Kuma akwai gota-gota da akwai cikin garuruka. Muna gani sai a zo a ɗauke a kwashe, kuma sai a ajiye a kusa. Don Allah, don Annabi, mutane su san da cewa wannan gota ba kaman abin wai a zo ne aka kai kera mini gota haka na. A'a, gota in ana yin shi, zuwa ake a gani gurin da ruwa yake kwantawa, tukunna ake zo a kwatanta sai a yi gotan da zai jawo wannan ruwan ya huda shi daga can ya jefa shi wani guri inda ba za a samu ambaliya ba. An hwane shi kenan. To, wannan gotan kuka jejjewa kaya ciki, wasu talte da sauransu, aikin da ya kamata ya bazai ba, dole sai ruwa sun shiga cikin gari. To, don Allah ya hatara.
A sanadiyar wannan bala'i, gidaje 329 da bukkoki 111 ne suka ruguje, abinda ya raba mutane 3,255 a mahallansu.
To, gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai, ya kamata a ce an tada shi, an daga gyara inda ya kamata a gyara, don saboda ka a zo a koma irin wancan abu da ba a so, tunda gidajen laka ne gare mu, kuma yawanci sun shima.
Ko baya ga asarar matsugunai, ma'aikatar ayyukan agajin gaggawa ta sanar cewa basashe 325 suka mutu ta dalilin ruwan da aka tafka. Shugaban kungiyar bunƙasa ayyukan noma da kiwo ta Platform Paysan Shibabanya na shawartar mazauna karkara akan wasu matakan rigakafin da yake ganin za su taimaka wajen takaita asara sanadiyar ambaliya.
Ka san bana damana ya daɗe bata zo ba, kenan bisa sai sun gaji. Ya kamata su yi tsoro wurare inda ruwa yana gudu, inda duk adda wani kore kasu kai bisashen su can, sun san dai in ruwa ya zo, in dai bisa hanyar ruwa sun ka tsaya, ba wani shakka ruwa zai wuce da bisashen. Manoma su kuma wurare duka wanda sun san ruwa suna tsaya can, su dinga hattara iri da ya kamata su sa iri gaugawa, kasu sa iri wanda zai dade, tunda in yana dade in ruwa ya zo zai kishi.
Jamhuriyar Niger, kasar da mafi yawancin al'ummar ta ke dogaro da noma da kiwo, na fama da illolin canjin yanayi da a kowace shekara ke bijirowa da matsaloli kala-kala. Suleiman Mini Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
An gaida Suleiman Mini Barma da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya shigo da ƙarshen labaran duniya.
Jiya Laraba, shugaba Emmanuel Macron ya faɗi cewa Louis Arnaud, ɗaya daga cikin Faransawa hudu da ake tsare da su a Iran tun shekarar 2022, kuma aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 5 a watan Nuwamba, an sake shi. Louis Arnaud ya sami ƴanci, zai kasance a Faransa a gobe bayan dogon ɗaurin kurkuku a Iran, Macron ya kafe a shafinsa na X. Yana gode wa Oman musamman kan rawar da ta taka wajen ganin an sake shi. Sakin dai wani labari ne mai kyau da ba a saba jinsa ba game da Faransa da Iran. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta taɓarɓare a 'yan watannin nan, inda Tehran ta tsare wasu 'yan ƙasar Faransa guda hudu a wani abin da Paris ta ce kama karya ne da ke daidai da gwamnati ta yi garkuwa da mutane. Ƙasar Faransa kuma tana ƙara nuna damuwa kan ayyukan Iran da ci gaban da shirinta na nukiliya. Daga ƙarshe hukumar tarayyar Turai ta faɗi jiya Laraba cewa tana shirin ƙaƙaba harajin da ya kai kashi 38 cikin 100 kan motocin da ake shigowa da su daga China masu amfani da lantarki tun daga watan Yuli mai zuwa. Lamarin da ya ƙara ta'azzara takaddama kasuwanci da Brussels ke gani a matsayin wani yunkuri na kare masana'antun ƙungiyar tarayyar Turai. Matakin wanda jami'an Beijing suka yi Allah wadi da shi a matsayin karaya ya zo ne ƙasa da wata guda bayan da Washington ta ninka harajin Amurka hudu kan motocin lantarki na ƙasar China zuwa kashi 100. Babban reshen zartarwa na EU ya ci shawarar da ta yanke na ninka harajin kusan sau hudu daga matakin da ake da shi na kashi 10 cikin 100 na yanzu. Ya biyo bayan bincike da dama kan ko masu kera fasahar na ƙasar China suna samar da kayayyakin da gwamnati ke bayar tallafi a kasuwannin ƙungiyar tarayyar Turai. Lamarin da ya bayo masu kera motoci na China wata fa'ida ta rashin adalci. Jami'an tarayyar Turai sun kuma ce sabbin kuɗaɗen harajin da aka shirya za su fara aiki bayan kammala shawarwarin warware takaddamar a ranar 4 ga watan Yuli na wucin gadi ne, kuma zai dogara ne kan sakamakon binciken da EU za ta yi kan tallafin da ƙasar China ke bayarwa a fannin samar da kayayyaki, wanda za a kammala a ranar 2 ga watan Nuwamba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kwanakin baya kaɗan ne wakilan sashen Hausa na murya Amurka suka samu zantawa da ministan yaɗa labarin Najeriya Alhaji Muhammad Idris Malagi kan batutuwa daban-daban da suka shafi ƙasar, musamman ma batun tsaro. A wani ɓangare na cigaban tattaunawar, ministan ya ƙara bayani akan al'amuran tsaro da ma batun janye tallafin man fetur a ƙasar tare da Hassan Maina Kaina.
Yawancin 'yan Najeriya musamman da suke jihohin arewa maso yamma da su Sokoto suke kasar na Zamfara, kuma na yi magana da wasu 'yan gudun hijira daga Alawa suka ce mun an yi kira sojojin daga Alawa a Niger Sekela
yanzu duk Alawa
ai Alawa ba kuwa gari yanzu duk sun bar gari sun zo na waɗannan abin nan sun yi suna wasu suna bara wasu suna gidan uwaka da sauransu. Sannan in ka duba Zamfara da Katsina ko last week an kashe su officers na Najeriya kan yi a Katsina. Yayin da ake samun sauki a northeast a northwest kusan abin kullum sai ƙara ci gaba yake yi kusan da wannan idan kun sani kuma wani mataki ke ɗauka.
To ba zan so in ce in kasa wato sha'anin tsaro da kuma kokarin da ake yi zuwa ya zama bangare-bangare ba, kaga ita gwamnati ba haka take aikinta ba. Lalle ne akwai ƙalubale sosai a bangaren northwest, magana da kai na Katsina da Zamfara da wasu da Sokoto misali, akwai waɗannan ƙalubale. Kuma lalle ne gwamnati ba ta jin daɗi duk lokacin da aka kai ma jami'an tsaro farmaki har wasu suka kashe su ko kuma suka rasa rayukansu, ba abu ne mai daɗi. Abin da ke faruwa shine idan misali ƙarfi ya koma wani ɓangare sai ka ga su kuma waɗannan 'yan wato mai 'yan ta'addan nan ko kuma masu wannan abin da sai su koma wani wuri. To ana ta kokarin shawo kansu, gwamnati tana sane kware duk inda ake da matsalar tsaro a ƙasar nan, gwamnati tana sane. Amma sanin ka ne cewa mai ake cewa idan dambu yawa bai jin mai, to ana ta kokarin a ƙara man nan so saboda dambun ya jiku sosai a samu maslaha kan waɗannan matsaloli da ke faruwa. Amma lalle gwamnati tana sane kuma tana iyaka kokarinta. Ko da zunna shi shugaban rundunar soji na ƙasa ya je wajen shugaban ƙasa da wasu bayanai irin wannan, kuma kusan kullun zaka ga ana ta yawan tuttuɓa tsakanin shi shugaban ƙasa da waɗannan jami'o'in tsaro da mai a samu wato sauƙin wannan al'amari.
Akwai kuma mutum da ake cewar gwamnatin tarayya tana ba da tallafin mai a asirce bayan ta ce ta janye kamar ta yi a mai tana shekaru
da to ni dai ban a matsayina na ministan yaɗa labarai ba zan ce maka cewa an yi amai an lashe ba. Har yanzu policy na gwamnati shine tana kan bakanta a halin da muke ciki na cewa an an janye tallafin da ake yi na man fetur. Amma ka sani cewa kusan kullum ita gwamnati kan tafi ne tana tafiya tana kuma tana wange, ma'ana baiwa kawai ka kama hanya ka tafiya. Gwamnati an kafa ta ne saboda mutane, gwamnati tana nan saboda amfanin mutane, wanda irin moriya mutane za su samu da gwamnati. To idan ana tafiya aka ga cewa akwai gyara da ko wani garin bawu da ya kamata a yi, gwamnati za ta ci gaba da yi. Amma yanzu manufan gwamnati shine lalle wannan maganan tallafin mai an janye.
Ministan yaɗa labaran Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris a tattaunawar shi da Hassan Maina Kaina. Kada dai a shafa'a, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kowace ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Gaskiya inda za a tambayi matsakaiciyar matar iyali a Najeriya za ta ce bata ga tasirinsa ba, bata ga amfaninsa ba, kuma ba za ta so a ci gaba da yi ba, saboda bata san dan me ake yi ba, me za a samo mata, kuma an samo mata zai zo hannunta, zai rage mata radadin rayuwa.
Wannan sha'anin Najeriya din nan yana neman kowa ya hakura, sai an tabbatar da wannan daga gwamnatin tarayya.
National Assembly sai ta yi ta cewa ta yi doka, sai ka ga wai dokar da National Assembly take yi wai tana amfani kuwa ƙasar nan.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan janye yajin aikin da kungiyar kwadago ta Najeriya ta yi da nufin neman gwamnati ta biya ma'aikata albashi mai tsoka bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar, shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin yajin aikin ga rayuwar iyali ta yau da kullum, da kuma yadda masu ruwa da tsaki ke gani kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu. Bakin da muka gayyata da suka hada da Comrade Ibrahim Mahmud, tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa, da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungogo, da kuma uwar gida kuma ƴar fafutuka barista Amina Umar, sun bayyana hanyar da suke gani za a iya samun maslaha. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari.
Barista Amina, kin ce mana kun faga labari ta ainihi, don haka ba ku san ma inda aka sa gaba ba. To yanzu da ƴan kwadagon nan za su zo su tintibe ku, ko kuma ita kanta gwamnati za su tintibe ku, ko matan cikin gida da ma wanda suke fitowa din, amma suna da nauyin kula da iyali, me za ku faɗa ne don a samu fita?
To kafin na baka amsa, yanzu nan daga kotu na taho, kotun shahuci ta cikin gari, na je ina da shari'a jiya saboda yajin aiki ba ai ba. To yau an dawo, dole na koma na ɗauki sabuwar rana. Abin da ya ja hankalina, kuma na kalli kaina ba a matsayin lauya ba, na kalli kaina a matsayin mata. Allah shi ne shaida, wata mata ta zo cewar ita jiya ne kes ɗin ta, gashi yau ba ai ba. Sai alkali aka ce iya ranar da za a iya bata sai nan da sati biyu. Sai ta yi tagumi. Na ce baiwa Allah, ki gode wa Allah kin samu sati biyu. Ta ce mun, barista, shari'a ce ta ciyar da yara. Na rasa yanda zan ba ƴaƴana ci da sha da sutura da muhalli da oman wanki. Na kawo ƙara, ina tunanin yau zan samu. Gashi an yi yajin aiki ban samu ba, yanzu gashi kuma an ƙara mun wani sati biyu akan hidimar iyalina. Ya zan yi sati biyun nan? Sai ce mata, to ki haƙuri. Ni a nan magani nake, ma'aikacin kotun yake gaya mata, ya ce ki gode wa Allah ma da kika samu sati biyu, saboda cinkoson da kotunan mu suke da shi. To abin da ya zo raina shi ne, ita sati biyun nan ciki ya san haƙuri, ciki ya san yajin aiki, ciki ya san bai sani ba, ciki ya san kana jin datti a jikinka, kana buƙatar kai wanka babu ruwa. So ni abin da nake gani, mu dai gaskiya matsakaiciyar mata mai iyali, inda za a tambaye ta za ta ce ba ta goyon baya a dawo a dora akan inda aka tsaya, saboda mu a wannan iya kwana ɗaya da rabin zuwa biyun da aka yi, matar gida bata gane fa me ake ba.
To haka ne
mai fiki. Abin da zan iya cewa kungiyar kwadago, idan za ta yi irin wannan abubuwa na yajin aikin da aka san iyali za su shiga wani abu, kamata a ce akwai faɗakarwa wato awareness su gane cewar yajin aikin nan ko kuma in ce mu gane cewa yajin aikin nan dan mu za a yi kuma idan an yi yajin aikin za mu samu kyautatuwar rayuwar iyali kuma idan an yi mu ga kyautatuwar rayuwar iyalin to abin da yasa nace maka matsakaiciyar mace a Najeriya bata gane ba an yi yajin aikin nan ba daya ba ba biyu ba ba uku mu ba mu ga wani tasiri ba mu ga wani ci gaba da muka samu a harkar tafiyar da iyalin mu ba ga dai wannan Allah shine shaida ta yau matan nan abin da take kuma sati biyun nan ba ta da yanda za ta
akwai wasu suna cewa kamar yanzu mala ya shaye bungugu ya ce ai ya kamata ma yanzu ai magana ne cewa a dawo da subsidy domin shi ya fara wargaza al'amura ku a mataki na jagorin iyali a cikin gida ya kuke ganin wannan ra'ayi misali
to ai she na gaya maka tun farkon budewa nace mu fa daman masu tafi kar da iyali muna cikin wani tashin hankali yanzu na mijinki a gida in ya shigo gida gaban ka faduwa yake tsoro kake ji ka tambaye shi abu kaza ya kare ko babu abu kaza sai kuma aka zo aka ce yau an kulle banki yau an kulle gidan ruwa an kulle gidan wuta to mu waya zamu da yaran nan ya zani da tafiyar da gidan maza a kasan mu fa kwata kwata fa wannan halin da kasan nan take ciki mu za mu ce mu matan cikin gida mun fi kowa karbar gashi a hannun mu duk da dai tare da girmamawa ga maza su suke fita su kawo mana to amma fa ko sun kawo ko ba su kafa su fa suna da damar da za su iya fita su je waje su tafiya amma mu fa da'iman diddin muna tare da iyalin nan yaro idan ya sa maka kuka zafi ya ishe shi yana son ayi ma wanka ka je nemo ruwa babu ana yajin aiki a takaice abin da nake so na ce mamu da gaskiya mu dai inda za a tambaye matsakaiciyar matar iyali a Najeriya za ta ce bata ga tasirin sa ba bata ga amfanin sa ba kuma ba za ta so a ci gaba dai ba saboda bata san dan me ake yi ba me za a samu mata kuma an samu mata zai zo hannunta zai rage mata radadin rayuwa wannan tambayar shine abin da ba mu da amsar sa shi yasa ba mu ga tasirin abun ba
kuma da me kake gani ya kamata ai tunda gashi fa su mata iyayen gidi suna cewa har yanzu kansu a kulle yake
ka ce musu za su yi dariya saboda su dama kullun suna gida dama su a kawo musu ne kuma matayen mu kadan ne waɗanda suke yin kasuwanci amma wannan sha'anin Najeriya din nan yana neman kowa ya hakura sai an tabbatar da wannan daga gwamnatin tarayya wani lokaci kamar yadda ake cewa makaho ba ya ganin ka sai ka taba shi su duk abin da suke yi din nan ba su san kan cewa kasar nan tana kuka bane kuma tsarin
amma kuma ban tarin numfashin ka ba tun lokacin mu shugaba Buhari yake cewa yana jin fa abin da ƴan Najeriya suke ji shi ma kuma Tinubu ƴan watannin baya ya faɗa a ranar independence yace yana ji yana sana kuma
jin abin da faɗa suke yi saboda Tinubu baya zuwa isai buhun shinkafa baya zuwa isai kwanan shinkafa baya zuwa isai cefane ba zuwa isai gishiri ba zuwa isai man fetur duk mu muke wayannan shi a wajen sa ma cire wannan subsidy din ai baka ji ma yake cewa wai daga zuwan sa yasa Najeriya ta daina bleeding
wato zubar jinin da
take zubar jinin da take daga zuwan sa ta daina sai ka kasa gane wa me zubar jinin Najeriya din nan wai ita wata abace ta daban koko a jama'ar ta ka zo kana zuwa ka cire subsidy komai ya tashi kowa yana cikin wahala
misali mukaddara an yi yarjejeniya mukaddara ya kai 100 da ake tarsashe za a yi cewa kwalliya ta biya kudin sabulu ga magidanta misali amma saka ta makata
ba abin da zai canja
wallahi
da miti 100,000 150,000 ba zai canja komai a wannan tafiyar ba saboda ai su waɗanda ya janye subsidy din now sun je sun kafa gwamnatin su sun zo suna yakar gwamnatin kuma da ba
kamar ya
to duk policy din da gwamnati ta kawo ko an fara samun sauki yakitin sa sati daya zaka goya koma gidin jiya saboda haka kage kenan akwai wani gunguno su mutane da mamma da suke yakar gwamnati dollar fa sai da ta dawo 700 a kasar nan amma as of a yau din nan ina jin dollar ta kai naira 1300 da wani abu na jin azin safi ta kai 1300 ma to abinda kike tunani sun ce lokacin da ta fara duk jami'an gwamnati sun ce ai sai ta koma ma 400 sai ta koma kaza kaza wannan kenan sannan fetur din su masu gidajen man fetur su ma sun zo abin da suka ga dama suke to kuma gwamnati ta zare ido sai ta tafi policy ne sai ka ga minister kudi ga abin da ya fada NNPC group managing director na NNPC ga abin da ya fada haka dai zaka ta gani independent petroleum marketing sai fito ya fada jawabin sa wani special adviser na shugaban kasa sai ka ji ya fito ya fito wata magana ta daban
National Assembly sai ta cewa ta yi doka sai ta ga to wai dokar da National Assembly take yi wai tana amfani kuwa kasan nan.
To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu jabirki nan ganin mun yi doguwar hira dangane da wannan batu za mu ƙara gutsuro wani bangaren hirar kafin mu jingine batun mu koma kan waɗansu batutuwa da suka sha kan al'umma. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungungo da kuma uwar gida kuma ƴar gwagwarmaya barista Amina Umar. Sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu dukka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayu muke. Ashe mu maza bayu muke.
To madalla masu aro kafin mu ci gaba ga wannan sakon. To madalla da wannan muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
Jiya Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗi cewa Hamas ta gabatar da wasu sauye-sauye masu yawa kan yarjejeniyar tsagaita wuta da ke kan teburi, yayin da wasu za a iya aiki da su, wasu kuma ba za a iya ba. Isra'ila ta amince da wannan yarjejeniyar kamar yadda ta kasance, kuma yadda take Hamas ba ta yi ba, in ji Blinken a wani taron manema labarai a Doha. A cikin kwanaki masu zuwa za su ci gaba da matsa lamba cikin gaggawa ga abokansu Qatar da Masar don ƙoƙarin rufe wannan yarjejeniya. Fiye da metric ton 1,000 na agajin jin kai sun isa ta ranar Talata mashigin wucin gadi na Amurka da ke gabar tekun Gaza. Sai dai tallafin bai kai ga Falastina da ke matukar buƙatar taimakon ba. Madadin haka yana zaune a bakin teku, a cewar Sabrina Singh, mataimakiyar sakataren yaɗa labarai na Pentagon. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke da alhakin raban tallafin, ta dakatar da kai kayan agaji tun bayan harin dokoki da aka kai wa ma'ajiyar ta a makon jiya. Ba a dai bayyana lokacin da hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniyar za ta ci gaba da jigilar kayayyakin ba. Shugaba Joe Biden da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro ta dogon lokaci a yau Alhamis a taron ƙoli na ƙasashe rukuni bakwai da ake a Italiya. Sa hannu kan yarjejeniyar, in ji mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan, zai sanar da rashin matakin da Amurka ta ɗauka. Sullivan wanda ya ƙara da cewa idan Vladimir Putin na tunanin zai iya ƙure ƙawancen da ke goyon bayan Ukraine, to ya yi kuskure. Ya kuma ƙara da cewa yarjejeniyar da wasu ƙasashe 15 suka riga suka rantaba wa hannu ba za ta sanya sojojin Amurka kai tsaye wajen kare Ukraine daga mamayar Rasha ba.
To masu sauraro baki ɗaya, da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin Sarfi Lahashin da ya taya na gabatar da shirin, da wanda ya tsara shirin ya ba da umarni Dadi Balawe, kuma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, muku fata alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima ku.